secret, oui.
Barkan ku dai masu sauraro. Sunana Nasir S. Gwangwazo.
Ni kuma Rabi'a Hadija.
Kuma wannan labarin zai iya ceton rayuwarku. Wannan sabon shiri ne da Triple E ke gabatar muku mai suna True Crime Niger.
A cikin wannan shirin muna kawo muku labarai na gaskiya da suka danganci ire-iren laifukan da suke faruwa a cikin wannan ƙasa Najeriya.
Muna fatan cewa ta hanyar yaɗa waɗannan labaran ne za mu ƙara fahimtar nau'ikan laifuka da suke faruwa.
Kuma ta hanyar samun wannan masaniyar ne za mu iya ganowa da fahimtar hanyoyin da za mu hana faruwar laifuka da saɓawa dokoki irin waɗannan.
Kuma a kowane lokaci muna maraba da jin ra'ayoyinku. Za ku iya samun mu a kan shafukanmu na YouTube, Instagram, Facebook, Twitter mai suna 234 Audio da kuma WhatsApp a lamba kamar haka. 081-82-1-0-1-4.
A yau muna tare da bakonmu na mako mai suna D Tabakaji, wanda shi ne bakonmu da za mu bude fage da shi.
Za mu ba shi labarinmu na wannan sati.
Barkanmu da warhaka, barkanmu da wannan lokaci. Da fatan za ku ji daɗin sauraronmu a cikin shirin naku na True Crime Niger.
To bari mu shiga cikin shirin. A wata ranar Juma'a 12 ga watan Yuli na shekara ta 2012, da misalin karfe 7 na safe, a Raba Hotel din Kosmila da ke unguwar Festac a jihar Lagos ta cika da baki da ke shige da fice. Bibiyan Anuniye, mai tarban baki a hotel din, ta gama aikin dare tana shirin mika wa abokiyar aikinta Mrs. Ifenyuwa Injebu aikin safe. Bibiyan ta tuna wa Ifenyuwa cewa bakin nan da ita Ifenyuwa din ta sauka jiya har yanzu ba su biya kuɗin ɗaki ba, kuma har a lokacin da suke maganan nan bakin na cikin ɗakin. Bayan haka kuma a wannan ranar dai bakin sun dawo tare da wata matashiyar budurwa da tsakar rana. Bayan sun gama magana sai Bibiyan ta tafi gida. Ita kuma Ifenyuwa, wacce ta kama aikin, sai ta zauna ta fara aikinta. Ta buɗe littafin labaran hikaya ta shagala da karatu abinta. Bayan shuɗewar wasu awanni, daga gefen idanunta sai ta ga wani baƙo yana saukowa daga matakalar bene. Ta ajiye littafin sannan ta tashi ta fara tunkararsa, domin ta gane cewa shi ne baƙon da ta sauka jiya. Sai ta tambaye shi ko yana da ra'ayin ƙara riƙe ɗakin, tunda saura mintuna kaɗan kuɗin hayar ɗakin ya ƙare. Bai kula ta ba, kawai ya ci gaba da tafiyarsa. Yana dab da fita sai ya juyo, sannan ya faɗa mata cewa zai ci gaba da riƙe ɗakin domin budurwarsa tana ciki. Ya kuma sanar mata cewa zai je akwatin cire kuɗi, wato ATM, don ya biya kuɗin ɗakin lakada. Jin ya ce mata budurwarsa tana cikin ɗakin, Ifenyuwa ba ta ga wata matsala ba, don haka ta bar shi ya tafi ciro kuɗin.
A tsaya, Nasir. Ta yaya aka yi har ma ya iya kama ɗaki a hotel ba tare da ya biya aƙalla wani kaso daga kuɗin ba, ko kuma ya bar katinsa na ATM, ko dai wani abu makamancin haka?
Eto, D. Rahotanni sun nuna cewa kasancewar wannan al'amarin ya faru ne a shekara ta 2012. A wancan lokacin ba kowane hotel ne yake da dokar cewa da zaran mutum ya kama ɗaki zai biya kuɗin nan take ba. Wasu suna iya bari sai daga bisani mutum ya biya. Ifenyuwa ta ci gaba da karatun littafinta. Daƙiƙu suka zama mintuna, mintuna suka zama awanni. Bata ankara ba, tana dubawa ta ga har ƙarfe 3 saura minti 5 na rana ta yi, kuma har a wannan lokacin baƙon bai da ba. Da misalin ƙarfe 3 na rana, wayar da ke gaban Ifenyuwa ta yi ƙara. Tana amsawa, ta ji baƙon ne ke magana. Ya sanar mata cewa ba zai dawo ba domin biyan kuɗi. Don haka ta je ɗakin ta karɓi kuɗin daga gurin wannan sakariyar.
Dakata, dakata. Shin wa yake nufi da kalmar sakariyar?
yana nufin buduwar sama ne da yace ya bari a cikin daki. Cikin hanzari fanyuwa ta daga kan waya ta kira dakin da bakon ya sauka. Shuru-shuru ba wanda ya amsa wayar. A gaggauce ta nufi ofishin manajanta. Cikin sauri su biyun suka nufi dakin suka kwankwasa amma har yanzu ba amsa. Sai suka dawo kasa inda manajan ya baiwa ifanyuwa wani mukullin ya kuma umarce ta da taje ta bude kofar dakin yayin da shi kuma ya tsaya a wajen tarban baki.
Eh anan kuma hakan da yayi daidai ne da ya tura mace ta je bude dakin tunda dai mace yar uwarta ce a cikin dakin.
Wannan gaskiya ne di. Ifanyuwa ta finciki mukullin ta nufi dakin cikin hanzari ta bude kofar. Kawai sai ta kasa motsi saboda tsabar kaduwa da abin da idanunta suke gane mata. Daga bakin kofar tana iya ganin kafafu biyu suna taba kasa daga kan gado amma kuma ba sa motsi kuma kamar a daura suke. A hankali ta matsa kusa da gada idanunta suna kara fahimta abin da suke gani. Ai kawai sai ta kwalla ihu sannan ta fice daga dakin a guje.
Abin da ya sanya fanyuwa cikin rudani shine macen da ta gani tsirara da hannayenta duk biyu a bayanta sannan an toshe bakinta da wani abu kuma kamar ma babu rai a tare da ita. Bayan ifanyuwa ta fada wa manajanta sai suka kira ƴan sanda.
Wai Allah sarki ifanyuwa ya taji a ranta kuwa dan wannan abin da ta gani dole hankalinta ya tashi.
Kai dai bari. Ai ba zan ma iya kwatanta yadda ta ji ba domin wannan mugun ganin da ta yi ba zai ma kwatanta ba. A lokacin da ƴan sanda suka isa hotel din kai tsaye suka wuce zuwa ɗakin a ciki suka tarar da gawar hannayenta a daure. Bayan wannan daurin an kuma sa sarka an sake daure hannayen sannan kuma bakinta a toshe yake da wani hankici da kuma wani irin net da mata suke sawa a kansu idan za su kwanta bacci. ƴan sandan sun yi kokarin bincike a cikin ɗakin amma ba su samu wata shaida da za ta yi musu nuni da kowa ce ce wannan matar ba.
Turkashi babu ko katin shaidar ƴan ƙasa ko lasin tuki?
Ina ba su samu komai ba dan kuwa ko fasfo ma ba su samu ba. Babu ta hanyar da za su ganewa ce ce wannan matar. Dan haka sai ƴan sandan suka juya linzamin tambayoyinsu ga ifenwa. Ita kuma ta sanar da su iyakacin abin da ta sani. Ta faɗa musu cewa jiya Asabar 21 ga watan Yuli ƙarfe 8 na safe ta sauki wasu baki biyu maza amma ba su biya kuɗaɗen ɗakin a take ba. Ta sake sanar da su cewa a wannan dai ranar Asabar din lokacin da abokiyar aikin ta Vivian ta kama aiki ita Vivian din ta kula cewa wuraren 12 na rana waɗannan mazan guda biyu sun shigo tare da wata mace amma bata karbi kowanne bayani game da wannan matar da suka zo da ita ba.
To su kuma mazan fa sun bar wata shaida ko bayani da zai nuna su waye su?
A ka'ida dai a Najeriya akwai rajista ta hotel da baki suke rubuta sunayen su kuma na tabbata ƴan sanda za su duba wannan rajista a wajen binciken su.
Amma ko da ma a ce sun rubuta sunayen su menene yiwuwar cewa sunayen su na ainihi suka rubuta?
Eh to, anan kai ma ka ce wani abu dai. Domin kuwa bayanai kalilan mazan suka bari a cikin rajistar wanda kuma ba ma mamaki duk na jabi ne. Bayan haka sai ƴan sandan suka dauke gawar daga hotel din zuwa mutuware saboda basu san kowa ce ce ita ba. Basu samu damar sanar da iyayenta ko ƴan uwanta ko dai wasu makusantanta ba. Hakanan aka bar gawar a mutuware har tsawon kwana 7.
A garin Jos kuma a ranar Lahadi 28 ga watan Yuli shekara ta 2012 wata dattijuwa tana cikin kaduwa da firgici domin tana ta kiran lambar wayar ƴarta amma tunda take kira ana sanar mata cewa lambar a kashe take. Kwanaki 6 da suka wuce ƴarta ta yi tafiya zuwa Lagos domin yin kasuwanci kuma tun daga wannan lokacin bata ji daga gare ta ba. Cikin sa'a tana ƙara jarraba kiran sai lambar ta shiga kuma aka amsa amma kuma ba muryar ƴarta bace wata bakuwar murya ce. Wani mutumi ne yake sanar da ita cewa ƴarta ba ta da lafiya don haka ba za ta iya magana da ita ba. gama fadar haka ke da wuya sai layin ya katse. Kit
me?
Kai ma al'amarin ya girgiza ka ko? Furucin da wannan bako muryar ta sanar da dattijuwar shine ya ƙara tayar da hankalinta. Ta kuma jefa ta cikin damuwar da ta wacce take ciki da farko. Nan da nan kanta ya fara juyawa, ta fara tunanin duk irin munanan abubuwan da za su iya faruwa da yarta. Sai wayarta ta yi ƙara. Tana dubawa ta ga kiran daga lambar Ettan. Da sauri ta amsa wayar ta kai kunnanta. Wannan dai ba ko muryar ce. Sai dai a wannan karan, sabanin abin da ya faɗa mata daga farko, yanzu yana faɗa mata cewa yayi garkuwa da Ettan ta ne. Kuma yana buƙatar ta biya diyar naira miliyan 20 a matsayin kuɗin fansa.
Kuɗin fansa? Miliyan 20? Naira miliyan 20 kuɗin fansa fa na ji kace, Nasir. Daga yarta ba ta da lafiya zuwa ta biya kuɗin fansa naira ɗaya ɗaya har naira miliyan 20?
Shakka ba. Haka wannan baƙuwar muryar ta sanar mata. Haka dai bayan wasu kwanaki, cikin tsananin damuwa, wannan mahaifiyar ta nufi ofishin 'yan sanda domin ta bayar da rahoto. A rahoton da muka samu daga gidan talabijin na Channel TV, an sake kiranta daga layin 'yar tata. Kuma har ila yau dai wannan baƙo muryar ce. Sai dai kuma a wannan karan yana sanar da ita cewa 'yarta ta ma mutu.
Wannan kira duka uku ya yi su ne a cikin sati biyu zuwa wata ɗaya. Idan lissafi na daidai ne, a kiran farko muryar ta sanar da ita 'yarta ba ta da lafiya. Na biyu kuma ya yi garkuwa da 'yarta har sai ta biya kuɗin fansa naira miliyan 20. Na ƙarshe kuma ya sanar mata cewa 'yarta ta mutu. Kwatanta tashin hankali da take ciki ma kwata-kwata ba zai yiwu ba. Ina zai kai hakkin wannan dattijiyar da ya ɗauka?
Gaskiya ne wannan abin da ka faɗa Adi. Amma ba mamaki abin da ya ɗan kwantar mata da hankali shine sanin cewa jami'an tsaro suna iyakar ƙoƙarinsu wurin gano halin da 'yarta ke ciki. Daga rahoton da ta bayar a ofishin jami'an tsaro, 'yan sanda sun bi diddigi kuma bincikensu ya nuna musu cewa an yi kiran ne daga unguwar Pestek a jihar Legas. A ɗan taƙaitaccen lokaci 'yan sanda suka gano cewa ɓatan 'yar matar yana da alaƙa da kisan da ya faru a otal ɗin Kosmila. Don haka sun nemi matar da ta zo ta duba gawar ko za ta iya bayar da wata shaida da za ta nuna ko wace ce ita. Ta isa ɗakin gawarwaki tana da kuma tana fatan cewa gawar da za ta gani ba ta 'yarta ba ce. Kash, suna fitowa da gawar, jikinta ya bata cewa ita ce. Nan take ta yanke jiki ta fada a ƙasa, tana birgima, tana kururuwa, tana ihu, tana cewa ita ce, ita ce, 'yarta ce, Cynthia Udoka Osoko.
Cynthia Udoka Osokogu ita ce matashiyar budurwar da gawarta take kwance a mutuwari. Ɗaliba ce mai shekaru 24 wacce ke karanta digiri na biyu a fannin Public Administration a Jami'ar Jihar Nasarawa da ke ƙaramar hukumar Kefi a kusa da babban birnin tarayyar Najeriya, Abuja. Ta yi digiri ɗinta na farko a fannin Turanci. Cynthia mace ce mai himma da ƙwazo. A lokacin da take karatun digiri ɗinta na biyu, ta buɗe shagon sayar da kayan sawa da ake yayi a nan Kefi, wanda ta sanya wa suna dress code.
Kaico, ashe ma mace ce mai ƙoƙarin neman na kanta, sai gashi ta rasa ranta ne wurin neman halak ɗinta.
Haka ne dai, an yi babban rashi kan. A cewar iyayenta, Major General Frank Osokogu mai retire da Joy Rita Nkem Osokogu, Cynthia ta saba yin tafiye-tafiye zuwa Lagos a duk lokacin da take buƙatar saro suturu wanda za ta ƙara a shagonta. Kuma a koyaushe wannan tafiyar ta taso mata, tana sanar da su. Don haka, a ranar Alhamis, 21 ga watan Yuli na 2012, Cynthia ta je Abuja ta hau jirgin sama zuwa Lagos domin haɗuwa da wasu sababbin 'yan kasuwa da suka yi mata alƙawarin za su sayar mata da kayayyakin da take buƙata a kan farashi mai rahusa.
Allah sarki, ƙila ta yi tafiyar nema don ta je ta duba kayayyakin da za su saida mata ko masu inganci ne. Shin muna iya sanin ko da suwa ta yi alƙawarin haɗuwa?
Eto, Ba mamaki haka din ne. Amma a wannan lokacin dai abinda kawai muka sani shine a lokacin da ƴan sanda suka yi binciken su sun kama mutane shida. Mutanen sun hada da wani mai bayar da magungunan asibiti wanda aka fi sani da pharmacist, da wani dan kasuwa, da wasu wa da kani, da kuma wani cousin din su.
Barka. Amma kuma ta yaya suka samu waɗannan mutanen duka gaba ɗaya haka?
Gaskiya dai. Ba mu da cikakken bayani dangane da yadda ƴan sandan suka kame waɗannan mutanen. Amma abin da muka sani shine kofin bidiyon da suka samu daga kyamarar tsaro, wato CCTV inda take hotel din, ta bayar da babbar gudunmawa wajen binciken.
Ah, Rabia, wai kina nufin cewa akwai kyamarar tsaro ta CCTV a cikin hotel din?
Kwarai ma kuwa dai. Kana mamaki ko? Kuma abin da zai ƙara burge ka shine kyamarar ba wai a banza take ba, tana aiki. A cikin binciken da ƴan sandan suka yi ne, suka gano wani kira da aka yi daga unguwar Festac. Ranar Litinin 20 ga watan Agusta, Kwamishinan ƴan sanda na Lagos ya tura wasu jami'ai zuwa wannan wurin. Jami'an sun kai samame wurin, kuma sun yi nasarar cafke mutane biyu.
Kuma ina tsammani sun san waɗanda za su kama ne saboda hotunan da aka gani daga bidiyon da aka ciro daga kyamarar tsaro ta CCTV ko?
Tabbas, bana tantama cewa wannan ya taimaka sosai. Mutane biyun da aka kama da farko su ne Okumi Echezona Wabufo da kuma Ezike Ilechukwu Olisa Eloka, ƴan uwa ne. Bayan an kama waɗannan ƴan uwan, an kai su ofishin jami'an tsaro da ke Area E a unguwar Festac. Kuma duk da dai ƴan sandan suna da kofi na wannan bidiyon, sai da suka gayyaci Ifeanyuwa, wannan mai saukar bakin, da ta zo ta tantance da idanunta ko su ne mutanen da ake nema. Ta bayar da shaidar cewa lallai su ne mutane biyun da ta baiwa ɗaki a hotel ɗin Cosmila a ranar Asabar 21 ga watan Yuli shekara ta 2012.
Kai, a cikin wata ɗaya fa suka kame su. Gaskiya jami'an tsaron nan sun yi ƙoƙari, ni kam sun burge ni.
Sosai ma kuwa, don kuwa sun nuna ƙwazansu. A cewar kwamishinan ƴan sanda, ɗaya daga cikin waɗanda aka tuhuma mai suna Ezike, wanda shekarunsa na haihuwa 23 ne, ya amsa laifinsa. Sai dai kuma shi ɗayan wanda aka tuhuma mai suna Wabufo ya bayar da labari da bai daidai da na Ezike ba.
A zaman shari'ar, Wabufo ya shaida wa kotu cewa Cynthia budurwarsa ce, kuma sun kasance masoyan da ke da shakuwa mai tsanani. Har ma ya nemi da ta aure shi, kuma ta amince. Amma sai dai ta nemi alfarmar da su jira zuwa lokacin Kirsimeti kafin su yi aure. Ya ƙara da cewa a lokacin da suke soyayya, Cynthia ta ziyarce shi a gidansa da ke Lagos kamar sau biyar. Shi kuma don ƙarfafawa da kuma tabbatar mata da soyayyarsa, ya yi niyyar zuwa gaishe da iyayenta a can garinsu da ke jihar Delta.
Ikon Allah. To amma abin da yake faɗa gaskiya ne kuwa?
A'a, domin kuwa a yayin da lauya mai gabatar da ƙara yake yi masa tambayoyi, wannan labarin gaba ɗaya ya rushe. Tashi da tushe ballantana maka. Domin kuwa da ya tambaye shi game da kwanan watan haihuwar Cynthia bai sani ba. Ya sake tambayarsa sunan iyayenta, wannan ma bai sani ba. Kai ƙarshe ma da aka tambaye shi tushen mahaifanta, wannan ma kasa amsawa.
A'a, ta yaya kana soyayya da mutum amma ka kasa faɗan shekarun haihuwarsa? Ai, wannan na ɗaya daga cikin tambayoyi na farko da masoya ke yi wa juna.
Ni ma dai haka na gani. Ai kuwa nan da nan alƙali ya yi wurgi da wannan labarin ƙanzon kuregen da Wabufo yake ƙoƙarin fakewa da shi.
Kai Nasir, amma wannan labarin da sarƙaƙiya yake. To amma menene ainihin abin da ya faru?
Kun tuna Ezike wanda ya amsa laifin da aka tuhume su da shi tare?
Eh.
To a cewarsa, wannan labarin ya samo asali ne daga Facebook. Sun buƙaci da Cynthia ta zama ƙawarsu ta hanyar aika mata da gayyata a shafinta. Cynthia ta amsa gayyatar har suka fara hira. A cikin waɗannan hiran ne ta sanar musu irin kasuwancin da take yi, da tafiye-tafiyen da take yi zuwa Lagos tsaron kayayyaki.
ban tare numfashinka ba Nasir. Na ji ka ambaci kalmar su kamar sau uku. Kana nufin duk su biyun ne suka aika mata gayyatar yin abota a lokaci daya?
To, a rahoton jarida Kebul, gayyatar uwa Bofa ta fara amsawa, kuma suka fara hira ta hanyar aika sakonni daga wayarta ta BlackBerry. Bayan wata hudu kuma sai ta fara hira da dan uwansa Ezeki.
Oho,
yawa. Ta fahimta kenan yanzu. To a labarin da Ezeki ya bayar, ya ce sun gayyace ta zuwa Lagos ne akan cewa za su sayar mata da kayan da take bukata akan farashi mai rahusa. Bayan ta amince ne, ta tafi Abuja don ta hau jirgi zuwa Lagos. Bayan ta isa ne kuma suka je filin tashi da saukar jiragen sama na Murtala Muhammad da ke Lagos suka tare ta. Inda daga nan kuma suka kai ta hotel din Kosmila da ke Festac.
Me yasa haduwar sai a hotel za a yi ta? Naga dai a yadda yake bada labarin nan ba wai sun taba haduwa bane. Kawai dai suna hira a waya.
Eh to zai iya yiwuwa a tsawon lokacin da suka dauka suna hira ita ta amince da su ne.
To amma Nasir, zai iya yiwuwa cewa ta yadda da su ne saboda tana soyayya da ɗaya daga cikin su?
A'a, di. Ka tuna fa shi uwa Bofo din da yayi kirarin su masoya ne bai ma san komai akan ta. Ka san fa a wancan lokacin mutane basu gama sabawa da harkar yanar gizo a Najeriya. Na ganin da dabara suka shawo kanta har ta amince ta bi su cikin ɗakin. Kuma watakila sun sanar mata cewa kayayyakin da za su nuna mata suna hotel din, shi ya sa ta amince ta bi su can. Bayan ta shiga ɗakin ne suka ba ta lemo wanda Ezeki a jawabinsa ya faɗi cewa akwai guba a ciki. Amma bayan ta gama sha sai suka gano cewa gubar ba ta yi tasiri a jikinta. Nan da nan suka fara dukanta, sannan suka ɗaure hannayenta da ƙafafuwanta, kuma suka toshe bakinta. Suka ci gaba da dukanta suna tambayar ta wurin da ta ajiye kuɗaɗenta. Bayan da suka caji ta da kayanta tsab ba samu kuɗi ba, sai suka shaƙi wuyanta har sai da ta mutu.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan azaba da me ta yi kama?
Wannan ba ma shi ne abu mai ƙarin tayar da hankali. Wato mutanen nan saboda rashin imaninsu, bayan da suka kashe ta a gefen gawar da suka kwanta, sai da gari ya waye, sannan suka tafi suka bar gawa a cikin ɗakin.
Kai, tunanina ba zai iya ɗaukar wannan ba. Me?
Ka ji abin kamar almara ko?
Sai ka ce tatsuniya?
To amma kafin a ba wa iyayen Cynthia damar su zo su ɗauki gawar don su binne, rahoto daga jaridar Premium Times ya nuna cewa likitoci a asibitin da aka ajiye gawar sun yi bincike a kai domin gano musabbabin mutuwarta. Sakamakon binciken ya nuna cewa an bugar da ita ne ta hanyar yin amfani da wata ƙwayar Rofinol wacce ake wa laƙabi da Rufi. Amma wannan ƙwayar ba ita ce ta yi sanadiyar mutuwarta ba. Likitan ya bayyana irin azabar da ta sha kafin ta mutu. Ya daɗa da bayyana cewa abin da ya sanadiyar mutuwarta shine jini mai yawa da ya cika huhunta sakamakon shaƙa da duka da ta sha.
Ya assalam. Wannan labari da razanarwa yake. Ba ma zan iya ayyana abin ba.
A'a di, ai wannan ba abin ayyanawa ba ne irin halin da ta shiga. Ni ma ba zan iya kwatanta shi ba gaskiya. Amma ka san da 'yan sandan suka ci gaba da bincike sun sake kama waɗansu mutanen fa?
Eh, haka ne. A baya Rabi'a ta faɗi cewa mutane shida aka kama, a ciki har da pharmacist da kuma wani ɗan kasuwa. To ya aka yi suka shigo hannu?
A rahoton Premium Times, shi mai bayar da maganin an kama shi ne saboda shi ne ya sayar musu da wannan ƙwayar ta Rofinol ba tare da wata takarda daga likita da ta bayar da izinin sayarwar ba. Kanin Ezeki mai suna Nonso yana ɗaya daga cikin waɗanda aka kama shi ma, domin shi ne ya taimaka wajen sayar da wayoyin Cynthia guda uku. Shi ɗan kasuwar wanda ba a faɗi sunansa ba shi ne wanda ya sayi wayoyin daga hannun Nonso, da bayan wani lokaci an sallame shi bayan da jami'an suka gano ba sa hannunsa a kisan kan. Akwai wani mutumin kuma da aka kama amma ba mu samu wasu cikakkun bayanai a kansa.
Amma uwa Bufo ya amsa laifinsa kuwa?
Eh to, ya dai bayar da jawabinsa. A rahoton da muka samu daga jaridar Premium Times, Ezeki ya furta cewa wannan ba shi ne farkon aikata irin wannan laifin ba. A taƙaice dai, yaudaro mata masu burin gina kansu su yi musu fashi shine sana'arsu. Ya ma ƙara da cewa Cynthia ita ce mutum ta shida da suka yi wa haka.
Kai ta shida fa kace, kana nufin akwai mutane biyar da hakan ta faru da su, su ma kashe su suka yi?
Ba mu samu wani bayani a game da laifukan su na baya ba, dan haka ba mu da masaniya akan idan sauran ma sun kashe su ne ko kuma Cynthia kawai suka kashe.
Bayan wata ɗaya da binne Cynthia, ranar Litinin 27 ga watan Agusta shekara ta 2012, an gurfanar da waɗanda ake tuhuma a gaban alƙali. A lokacin zaman shari'ar, Ezike ya yi yunkurin janye ikirarin da ya yi a lokacin da aka kama su. Ya bayyana cewa 'yan sanda ne suka takura shi, suka kuma tilasta masa amsa laifin a lokacin da suka kama shi. Amma ba tare da wani jinkiri ba, alƙalin ya yi watsi da wannan hujjar ta Ezike.
Amma Rabi'a, wannan ai ba sabon abu ba ne. Yawancin lokuta ana zargin 'yan sandan Najeriya da tirsasawa waɗanda ake tuhuma.
Maganar ka haka take di. Amma kuma a wannan karan, 'yan sandan sun yi recording ɗin bayanin da ya bayar. Kuma bayan haka ma, kotu ta sake nazarin faifan bidiyon lokacin da ake masa tambayoyin. Kuma kotu ta gamsu da cewa jawabin da Ezike ya bayar ba wani tilastawa da aka yi masa.
Tayu falauyansa ne ya saka shi janye ikirarinsa na farko.
To Nasir, koma dai menene? A zamansu a kotu ranar Juma'a 8 ga watan Fabrairu shekara ta 2013, an tuhume su da laifuka kamar haka: haɗin baki, kisan kai, fashi da makami, fyaɗe da bugarwa ta ƙarfi da yaji. A sashe na 221 na dokar aikata laifi a jihar Lagos, mutumin da ya aikata laifin kisan kai za a yanke masa hukuncin kisa ne kawai.
Tirkashi.
Don haka a zaman kotu na ƙarshe, wanda aka yi a ranar Alhamis 23 ga watan Maris shekara ta 2017, shekaru 5 bayan mutuwar Cynthia, babbar kotun jihar Lagos da ke zamanta a Ibosheri ta yanke wa Wabufo da Ezike hukuncin kisa ta hanyar rataya.
Nasir da Rabi'a, gaskiya wannan labarin yana da ban tausayi sosai. Ba wai kawai don abin da ya faru da Cynthia ba, amma har da damuwar da 'yan uwanta suka shiga ciki. Kuma hakanan idan ka duba, su waɗanda suka aikata laifin da nasu 'yan uwan ma dukkansu abin tausayi ne.
To a wannan karan dai 'yan sanda sun yi ƙoƙari, kuma kotu ta yi adalci daidai da yadda doka ta tanada. Cynthia da danginta sun samu adalci. Yanzu dai ba mu da tabbas ko an zartar da hukuncin ratayar, amma a lokacin ɗaukan wannan shirin mun bincika amma ba mu samu wani bayani ba.
Amma ko da suna raye, mun san suna kurkuku, ba za su iya cutar da wani ba.
Yanzu kisan Cynthia ya fallasa illar wani ɓangare na intanet ta hanyar da yawancin mutane ba za su iya tunani ba. Hakan ya sa mutane da yawa yin taka tsantsan da abokai na kafofin sada zumunta, musamman waɗanda ke Facebook.
Tabbas.
Kun san dole ne mutum ya yi hankali da irin gayyatar barkatai da mutane ke aikawa na abokantaka a duk dandalin sada zumunta. Wannan duniya da muke ciki tana da mutane masu halaye da yawa, kuma ba dukansu ne amintattu ba.
Gaskiya ne. Bayan shari'ar Cynthia, gwamnatin tarayya ta ba da doka mai tsauri don takaita sayar da ƙwayar Rafonol zuwa kawai wasu gurare ƙalilan da gwamnatin ta tanada don sayarwa.
Na ji daɗi yadda wani sakamako mai kyau ya fito daga cikin wannan shari'ar. Aƙalla dai Cynthia bata mutu a banza ba.
Gaskiya ne dai, bata mutu a banza ba kam.
Ku kasance tare da mu a mako mai zuwa, yayin da za mu kawo muku wani labarin inda a wannan karan labarin wata mata ce da ta rasa ranta wurin neman soyayya.
A kowane lokaci muna maraba da jin ra'ayoyinku. Za ku iya samun mu akan YouTube, Instagram, Facebook, Twitter mai suna 234 Audio da kuma WhatsApp a lamba kamar haka: 0182830134. True Crime Niger Production ne na Triple E Media Production na shekara ta 2021. Idan kun ji dadin wannan shiri kuma kuna buƙatar jin waɗansu shirye-shiryen namu, ku yi subscribing a shafinmu na 234 Audio a YouTube. Kar ku manta, ku danna ƙararrawar bayan kun yi subscribing domin samun sababbin shirye-shiryenmu kai tsaye. Za ku iya sauraron podcast ɗin shirye-shiryenmu a wurare kamar haka: Apple Podcast na masu amfani da waya ƙirar Apple, Google Podcast na masu amfani da wayar Android, Spotify da kuma duk wuraren da kuke samun podcast ɗinku. Idan wayoyinku ba su zo da waɗannan applications ɗin ba, za ku iya downloading ɗinsu daga Apple App Store ko kuma Google Play Store. Ku yi subscribing kuma ku sanar da mu ra'ayoyinku game da shirye-shiryenmu. Waɗanda suka kawo muku wannan shirin su ne Rabi'a Hadeja, Nasir S. Bongozo, Zallaziya Ibrahim Musa, D. Danjuma Tabakaji da Sam Tabakaji, wacce ta dauki nauyin shiri Ramat Muhammad. Godiya ta musamman ga Mala Iwagbado Ikaleku. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu a koyaushe don jin dadaɗan shirye-shiryenmu a shafukanmu na 234 Audio.